الصلاة والسلام الأتمان على الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم شهر دوتن شعبان شكرا تدبو دير داري حدود 40 دشير هجرية واندي داتي دشاوك دوتن فبراير shekara ta 2025 miladiya muna darasi na 38 35 a cikin wannan littafi mai albarka Riyadu Salihin da muke gabatarwa a wannan masallaci na sabuwar jami'ar Bayero Kano Nigeria idan yan uwa za su iya tunawa muna da kitabu babu sabri yau za mu tashi hadisi na 44 حديث أنس بن مالك قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن أنس رضي الله عنه قال كان ابن لأبي طلحة رضي الله عنه يشتكي فخرج أبو طلحة وقبض السبي فلما رجع أبو طلحة قال ما فعل ابني قالت أم سليم وهي أم السبي هو أسكن ما كان فقربت إليه العشاء فتعشى ثم أصاب منها فلما فرغ قالت وار الصبية فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره فقال عرستم الليلة قال نعم قال اللهم بارك لهما فولدت غلاما فقال لي أبو طلحة احمله حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم وبأس معه بتمرات فقال أمعه شيء قال نعم تمرات فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها ثم أخذها من فيه فجعلها في فيه الصبي ثم حنكه وسماه عبد الله متفق عليه وفي رواية للبخاري قال أبو عيينة ابن عيينة فقال رجل من الأنصار فرأيت 9 أولاد كلهم قد قرأ القرآن يعني من أولاد عبد الله المولود وفي رواية لمسلم ما تبن لأبي طلحة من أم سليم فقالت لأهلها لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه فجاء فقربت إليه أشاعا فأكل وشرب ثم تصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك فوقع بها فلما أن رأت أنه قد شبع وأصاب منها قالت يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما أعاروا عريتهم أهل بيت فطلبوا عريتهم ألهم أن يمنعوها قال لا فقالت فاحتسب ابنك قال فغضب ثم قال تركتني حتى إذا تلطقت ثم أخبرتني بابني فانطلق حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله في ليلتكما قال فحملت قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي معه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طرقا فدنوا من المدينة فضربها المخاض فاحتسب عليها أبو طلحة وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول أبو طلحة إنك لتعلم يا رب أنه يؤجبني أن أخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج وأدخل معه إذا دخل وقد احتبست بما ترى تقول أم سليم يا أبا طلحة ما أجد الذي كنت أجد انطلق فانطلقنا وضربها المخاض حين قدما فولدت غلاما فقال لي أمي يا أنس لا يرضئه أحد حتى تغدو به على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح احتملته فانطلقت به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر تمام الحديث. مالن يجي ان ايكو ان رويتو daga Anas bin Malik kamar yadda muka yi bayani a baya. Anas bin Malik dai ne daga cikin matasan sahabbai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masu garancin shekaru a lokacin annabi din sallallahu alaihi wasallam, lokacin da aka haife shi yana da karancin shekaru, mahaifiyarsa ta dauke shi ta kai shi gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce gashi nan yayi maka hidima, aikin gida ne, je ka ka dawo ne, zurga-zurga ne, yayi maka hidima. Wannan Anas kenan. Dan haka ya zauna gidan annabi sallallahu alaihi wasallam yake taya manzon Allah hidima da zurga-zurga, kuma ya samu albarka. Ta yanda yau indai za a kira hadisi ɗaya biyu sai ka ji an ce an Anas ibn Malik. Sirrin shi ne ɗan gidan annabi ne sallallahu alaihi wasallam, gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To shi ne yake ba mu labari, ya ce kana ibn li abi talha ta yashtaki, an yi wani yaro ɗan gidan abu talha ba shi da lafiya shi ne yashtaki radiyallahu anhu. Fa kharaja abu talha ta fa qubida as-sabi, abu talha ya fita daga gida sai aka dauki ran yaro. Falamma raja abu talha ta, yayin da abu talha ya dawo, qala ma fa'al ibni, kamar yadda al'adar mai gida take idan ya bar ɗansa ko iyali ba lafiya, in yazo abinda zai fara tambaya yaya jikin ɗana ko yaya masu jiki ko Hajiya yaya jikinki. Wannan hali ne mai kyau, idan kana tare da mutum bai da lafiya ka tambaye shi yaya jikinsa, in ya baka labari sai ka rarrashe shi kai masa addu'a. Qalat Ummu Sulaym, Ummu Sulaym mahaifiya take ga shi Anas, sai ta ce amma ba babansa ne Abu Talha din ba, Malik shi ne baban shi, bazawara ce kenan ta auri Abu Talha. Sai ita Ummu Sulaym mahaifiyar Anas, kaga wannan uwa ce wacce ta haifi ɗa mai albarka, wahiya Ummu Sabi, ita ce uwar yaron da ya rasu, huwa askanu makana, ai yana cikin sukuni da kwanciyar hankali da nitsuwa, askan sama da yanda yake a da. Wannan ba ƙarya ce ba, tana nufin da yana fama da zazzabi da ciwo da masassara da kuka na rashin lafiya, amma yanzu askan makana, yanzu ya fi samun sukuni sama da da, ya mutu, yanzu ciwon ba ya tafi ba, tunda ciwon ya tafi shikenan, shine abin da take ne. Da haka shi mai gida sai ya dauki wannan kalma a matsayin fassarar da matarsa ta masa, cewa ko askan makan, yaro ya ji sauki, ya miƙe kafa aka kawo masa abinci. Maqarrabat ilayhi al-asha, al-asha shine abincin dare, an gane, ta kawo masa abincin dare. Wannan yana nuna cewa ashe mata na ƙwarai suna dafa wa mazajensu abinci kuma su kawo musu, cikin fikihin hadisi kenan. Dole mu rinka wannan bayani saboda muna da mata ƴan boko yanzu da an kidamar da su da gangan. Mace ta rude, ita ta ce bata yadda ba, ba aikinta ba ne ta dafa mijinta abinci. To waɗannan su ne matan ƙwarai, matan kirki dai da aka sani a duniya. Kin ji da mai gidan ta ya dawo ta kawo mai abinci, kin sa ita ta dafa. Wata ta kira ni a waya, akaram kallahu alhamdulillah ya dai kula sai ba, na ce lafiya, ina da fatawa. Je me fatawar? Ni wallahi malam ba magana auren nan ba,
maganar dafa miji abincin nan akwai wani dalili ne dole sai ka dafa miji abinci sai nace akwai wani dalili ne da yake dole sai ya kawo miki abincin da zaki dafa ke ko ba ka ba tunda dai baki son dafawa to akwai wani dalili da yake dole sai ya kawo miki ha malam zai ciyar mana nace zai ciyar ko danye zai baki ke ci a'a to akwai wani dalili da yake in ya kawo miki tunda kin yadda an ce ya kawo miki to akwai dalilin da yake in ya kawo miki kuma ya dauka ya kai kasuwa a daho ya kawo miki a dabe tare wallahi gaskiya wallahi ta ga yawa mijinta in dai sun yi aure wallahi ita ba za ta yi mai abinci ba nace ai ko zaki sha wuta dan yana cikin haƙƙin aure kula da miji to irin wannan gajeren tunani da yaran mu ƴan mata ake musu wato a hankalce ma mutum yanzu ya gina miki gida ya kai ki asibiti ya kawo miki abinci ya kula da lafiyarki ya dauki nauyin makarantarki da ta yayanki da kala duka amma a ce ki shiga kitchen ki tuka masa abinci ko ki sa ai masa abinci ki kawo masa ki ce wai ke ba za ki irin wannan rayuwa ta rashin hankali wato sun fi iyayensu hankali kuma gaskiyar ka prof tunda ai yanzu da za ta tuno uwarta ba babanta ne dafa mata abinci ba ina faɗa muku ne saboda ku ma yanzu matasa ne ƴan zamani ba mamaki ka je neman wata ta shimfiɗa maka sharaɗi ƙwarai kuwa ka zo kuma ka ce ka yadda kamar yadda wata ita kuma cewa ta ita sharaɗinta ba ta cin tuwo na ce yanzu ƴar ƙasar Hausa ƴan Najeriya ƴar Arewa ta ce wallahi ba ta cin tuwo ya sani in dai ya aure ta haramun ne na haramci irin na tafi ba dan Allah ba tuwo a gidanta ta ce wallahi ba ta ci aka ce me kike ci ta ce soyayyen doya indomie italiya sai ta lissafowa to kaga wannan kaje ka ɗebo wannan kaya kai ka san me ka kwaso wallahi wani abun za ku rinka jinsa kamar almara in dai matan wannan zamanin ne waɗannan ƴan matan in mace ta samu gindin zama ba abinda ba za ta gaya maka ba to kun ji sahabiya ce mace ce mai daraja mai matsayi fa qarrabat ilayhi al'asha fa ta'asha ta matso masa ta kawo masa ba kai ba yanzu irin arena kana magana a ce je ka kitchen ka diba ka san yanzu da yawa fa akwai mazan da wai da kansu ma suke diba abincin su wai ai ai kauna ce ai je ke ta fama da cokala da kwanuka tana can tana zaune tana chatting ko tana kallon dan Ibro ko dan Arewa Tontigo Allah ya sauke ku tsaya ku bi mazajen ku ku yi hidima ku samu aljanna kurin wannan rayuwar yahudancin wallahi ba ta kai ko ina ba kawai mace ta tsaya ta yi hidima ni ma zan miki hidima zan fita in nemo duk bige-bigen da maza suke yanzu ba akan matan su suke yi ba ka je aiki ka samu albashi ta zo ta cinye in ba lafiya ka kai ta asibiti hidindimin yara komai family ɗinka duk abin da ka lalubo nan za ka miƙo kuma a ce kai ba za a maka wata hidima ba ba daidai ba ne sun ma asaba minha ya sadu da ita falamma faraga yayin da ya kammala qalat tace waru sabi sai ta ce mutanen gida ku zo ku ɗauki yaron nan ku je ku binne shi to a binne shi ya mutu kenan falamma asbaha abu talhata a wannan riwayar aka yanke kissar gari ya waye ya tafi wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu ata rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu yaje gurin manzon Allah ya bashi labari وقال أرستم الليلة كني ألاقاني أتكين درنا تأورت يا قال نعم يتي قال الله مبارك لهما النبي الدعاء يتي يا الله كمس البركة فولدت غلاما sai gashi ta dalilin wannan alaka Allah ya ba su da namiji sai ta haifi da namiji fa qala li abu talha Anas yace sai da aka haihuwar sai abu talha yace da ni ihmilhu hatta ta'ti bi annabiyya sallallahu alaihi wasallam dauke shi sai ka kai shi gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su da idan aka haihuwa sai su dauki yaron sai su kai shi gurin annabi dan neman albarka da tabarruki kai shi gurin annabi sallallahu alaihi wa sallama fa wa ba'atha ma'ahu bi tamaratin ya hada Anas da yaro da aka haifa da wasu ƴan dabilai tamarat wannan yana nuna idan an yi haihuwa to ana so a samu danyen dabino irin gaude din nan a uban yaron ko kuma wani wanda aka aminta da shi ko ake tsammanin alheri a tattare da shi a bashi ya tauna dabino ya dan tsiyaya ruwan zakin dabinin a bakin yaron shikenan da aka kai shi gurin annabi fa qala amma ahu shay annabi yace akwai wani abu tare da shi an zo da wani abu ne to daman al'ada su ne in an kawo yaro za a yi masa suna kenan za a sa mai suna qala na'am Anas yace kwarai tamarat akwai ɗan dabinai fa akada annabi sallallahu alaihi wasallam fa madaka zan Allah ya karbi wannan dabinai ya tauna shine madaka al-madhu shine tauna abu thumma akadaha min fihi sannan ya shiro dabinan daga bakinsa cikar dabinan ruwan dabinan zaƙin dabinan da ya tauna daga bakin shi faja'alaha fi fihi sabi annabi ya sanya a bakin yaron ma'ana ana koya muka yadda ake wannan abu shine tahdik ka tauna dabinan kar ka hade ruwan yayi laushi ruwan zaƙin dabinan sai ka sa yatsanka sai ka debo sai ka sa a bakin yaron sun mahannaka sai mai taniki ma'ana ya dura masa shi wa sammahu abdullah kuma ya sanya masa suna abdullahi muttafaqun alayhi wa ya sa wa yaron nan suna to kenan ya halatta kai haihuwa ka bada dama wa wani malamin ka ko wani babba ka ce ya sa wa danka me suna babu laifi zan zo ne karin bayani amma hadisin gaba ya kara mana haske wa fi riwayati lil bukhari a wata riwaya ta imam bukhari ibn uyayna yace fa qala rajulun min al ansar wani mutum cikin mutanen madina sai yace faraitu tis'ata auladin kulluhum qad qara'ul qur'ana bayan wani lokaci mai tsawo naga yaya guda 9 yaya maza guda 9 na wannan yaron Abdullahi da manzon Allah ya sa masa suna Abdullahi din nan kowanne ɗaya daga cikin su ya haddace alqur'ani da ya girma ya haihu wannan yaron Allah ya bashi yaya 9 dukkan su gabaki ɗaya sai da suka haddace alqur'ani yani min auladi Abdullahi al-madlub al-maulud daga cikin ƴaƴan Abdullahi da aka haifa kenan Allah ya masa albarka tunda annabi ya masa addu'a annabi ya sa masa yawunsa a baki kuma ya sa masa suna Abdullahi a wata riwayar ta Muslim ya ƙara bayani ba kamar yadda riwayar Bukhari din kade ta zo ba ko muttafaqun alai ba yace ma tablu li abi talha min ummi sulaim wani dana abu talha na matarsa ummu sulaim ya rasu kun ga anan a wacce riwayar ta muttafaqun alaihi ka nablu li abi talha yishtaki aka ce amma anan an yi bayani dalla shine amfanin idan mutum ya zo karanta hadisi ya karanta can ya karanta nan fa qala li ahliha sai ita ummu sulaim uwar yaron sai ta ce wa mutanen gidan su ne ahliha la tuhaddisu aba talha ta bibnihi kar ku ba da labari ga Abu Talha ta dangane da mutuwar ɗansa hatta akuna ana uhaddisuhu har sai na zama ni ne zan ba shi labari cewa ɗansa ya mutu kenan ya halatta idan an yi mutuwa a bar matar gida in dai mutuwar ɗa ne a bar matar gida ita ce za ta ba da labari ga mai gida dangane da mutuwa sannan kuma ya halatta a rinka kula idan an yi mutuwa za a ba da labari ba kowa ne yake ba da labari ba ana so a yi wa mutum kyakkyawan shimfida kafin a gaya masa rashi da aka masa ko mutuwa da aka yi masa ana so a yi wannan ba kawai gatsau ka hadu da mutum wane to babanka ya mutu ana ai bai da hankali wallahi wani sai ya fadi shi ma sai ya mutu take ai mutuwar dan uwa ko uba an yana da wahalan sha'ani wane ana ta neman ka to mahaifiyarka ta mutu ba ai wannan gaja yake haka gaja wallahi wani in ka gaya masa wannan zai iya faduwa mu wata rana wata saniya ne fa dabba akai kuskure irin alayya din nan an zo yankawa aka murkushe bujimi a gabanta wai ita ma ana jiran an gama da wannan a zo a yanka ta ta sa ido tana kallo da aka danne bujimin nan aka surkuma masa wuka yayi ihu yayi ƙara jini yayi farfatsi ta ga yana buge-buge mutu kawai saniyan nan kawai sai ta haɗe zuciya sai ta faɗi ta mutu ta zama gawa da ganin mutuwa ba kowa yake iya ganin mutuwa ba da kuma ba da labarin mutuwa shi ma ba kowa ne yake iya jure masa ba ana so sai an yi shimfiɗa za ka ga wasu a cikin mutane dindindin maganar da zai gaya ma zai gaya ma amma fa ba a ba ka taɓa jin labarin mutuwa a bakinsa ba sai dai ya san hikima wane ka zo gida me ake ciki a ka dai zo gida ana son ganinka in ka ji ana cewa ka zo gida ana son ganinka aka iya gaya maka to kawai ka gaya wa jikinka lalle akwai matsala to amma wani ne yana ci kana cewa wane sai ka ji ya ce to wance dai ta rasu daga nan shikenan in ba sa'a ba sai ka shiga damuwa damuwar da ba za ka taɓa mantawa ba ku kula da wannan shi amfanin karatu da zuwa makaranta mutum ya zama mai tarbiyya ko mai sani ya kamata kuma kar ka yadda ya zama kai ne na farkon ba wa mutum labarin mutuwar wanensa ba a mantawa wallahi da wanda ya bada labarin mutuwa ba a mantawa da shi da irin yanda ya bada labarin da uslubin da ya bada labarin to kai yanzu zaka bari mummunan labari ya fito daga bakinka kuma ya zama ba a manta da kai ba kan wannan ka zama mai hikima da dabara shi yasa wasu zaka sai sun ta wa'azi to sai dai hakuri da marar rayuwa dole ne mu kai al'amuran mu ga Allah al'amuran rayuwa rayukan mu a hannun Allah suke wai mutuwa yayi ne to al'amari dai sai dai ai hakuri muna dai neman Allah ya mana afuwa gaba daya Allah ya kai mana Allah kaga baka ce ya mutu ba amma dai in mai hankali ne ya san me kake nufi to haka ake yi tace kar ku gaya masa yanzu itan ma zuwa ta yi directly tace masa danka ya mutu to shine amfanin idan za ku yi aure ku rinka auren mata masu ilimin addini wannan matan da kuke rena wa 'yan islamiyan suna da daɗin sha'ani wallahi i saboda ai jaje islamiya ta yi karatu ta samu tarbiyya an koya mata ba gatsagau ba mai katon gilashi a ido tana ganin kama baka isa ba ta yi training ka duba sai ta ce a kyale kar a yadda a gaya wa baban ɗana cewa an yi masa mutuwa ni zan gaya masa ta yi mai abinci komai da komai ya ci abincinsa ya sake saboda kuma kun san wani matsala duk labari malam mummunan labari kar ka yadda ka ba wa wani labarin mara daɗi da daddare to wannan daren ba zai bace ba daren tsawo zai masa ألا أيها الليل الطويل على انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي جمر القيس الليل الطويل دريمي صوشيني مالا duk daren da aka baka labari ko daren ciwo dadewa yake baya asuba ba ta zuwa indai kana fama da wani ciwon ciki ko wani abu sai kai ka duba agogo kaga an kyawa yi gari haka daren da aka baka labarin babanka ya mutu ko waye dinka ya mutu saboda baka yin bacci to kuma ku mutane ku kula tarbiyar karatu a daina bugawa mutane waya cikin tsakiyar dare ana ba su labarin mutuwa a hakura sai gari ya waye me hikimar saboda hada-hadar yau da gobe karaskiya da mutane da zirga-zirga zai rage masa tension din da damuwa amma in ka ga ya masa labarin mutuwan yana kwanci a gadansa ya ga gani in yana da wani hawan jini yaya wallahi akwai mutanen da tunda aka ba su labarin mutuwan ƴan uwansu suka kamu da ciwo ba su dauki sai ba su ma sai da suka tafi lahira sai ka dana ce ai alaji tunda aka ba shi labarin mutuwar hajiya an ce a India ta rasu tunda aka gaya masa aka ce haji ya tara su daga nan alaji ba mu samu kanshi ba irin yadda aka ba shi labarin ne ba mai dadi ba daka amfanin karatu aiki ne shi tace ni zan gaya masa fa jaa fa qarrabat ilayhi asha an tado mai da abinci fa akala wa shariba yacci thumma tasanna'at lahu astai masa kulliya da ado kaji fa kulliya da ado yanzu dan Allah inda ba dan taje karatu tayi ilimi ba za ta yi wannan in yar gargajiya ka debo ku gata-gata nan ihu za ta taimaka a gida ka zo ka ga tana ta zuba ihu tana ta waye da sauransu wanda kukanta ba zai dawo da mamacin nan ba kuma da wani idan matarka tana so ta tayar maka da hankali inda ta fara zubar da hawaye to shine in kai ma ba me da kake bane ba kai ma sai ka ji kuna ta bugawa tare tana kuka kai ma kana kuka to kar ai kuka biyu wanda ai daya tai kulliya tai ado ya kusance ta fa waka abiya yayin da ta ga ya gama komai ya gamsu tace ya Abu Talha ya kai Abu Talha ka bani labarin mutane da suka baka aro na kayan su ala baitin mutane ne na gida suka baka aro fa talabu ariyata suka nemi aron kayan aron su ka duba mace mai ilimi ina maimaita maka kai wallahi matasa ina gaya muku sako ne ku rike duk mutumin da zai aure yayi kokari ya auri mace mai ilimi yayi kokari ya auri mace mai ilimi ilimin nan guda biyu ilimin addini a matakin farko dan tafi saukin sarrafuwa da kuma ilimin zamani wannan ƙarin kulliya ne da ado nurun ala nur amma dinkin ke tabar shiru haka wallahi akwai damuwa baka fada ba ina ga maka kar ka fada ne ya rage gare ku kuma iyaye in kuna son iyayen ku su yi kasuwa ku ba su ilimi ku ba su ilimi rashin ilimin mace ba karamin illa yake a gida ba kuma haukar ninkuwa take saboda ba wayewa babu ilimin ku karantar da ƴaƴanku ku kuma da za ku aura ku aure masu ilimi yanzu kaga wannan ai malama shi tai mai karatu tace yaya mutanen da suka baka aro suka zo za su karbi aron su yanzu kana da dama ka hana su ko kuma su mutane makota suna da dama su hana ƴan uwansu abun aro da suka karba alala yace a faqalat fa tasib ibnak to kaje ka nemi ladan danka kawai haka ta gaya mai ka duba ilimin ta bata ce danka ya mutu ba sai ta yi mai uslubi mai sanyi mai sauki fa tasib ibnaka fa tasib ibnan ka nemi ladan danka ka nemi lada a wajen Allah ma'ana ka rasa danka amma Allah zai dawo maka da lada wannan yana nuna mana cewa ashe idan an yi wa mutum mutuwa yana neman wani lada a wajen Allah duk da wannan uslubi da ta yi masa mai taushi qala fa ghadiba Abu Talha kawai sai fushi ya kama shi saboda magana ta Allah an ce yana son yar yana son dan kai sosai ثم قال تركتيني حتى اذا تلطخت ثم اخبرتيني بابني sai da kika banna na cha kuda da abin da na cha kuda shine zaki zo ki bani labari akan mutuwar dana فانطلق يتاشي او ان الروايه تا مسلم شي ده كان حتى اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي غير منزل الله يباشي لباري دام سو لكتن سا النبي ني مي ورواري مس لرورا منزل الله ني صلى الله عليه وسلم ya shiga damuwa zai je gurin manzo Allah ko haka abin yake malam duk lokacin da ka shiga cikin matsala ko damuwa ka nemi wanda ya san Allah ya baka shawara alal aqalli zai tattare ka da ayoyi da hadisi kuma ya tuno da kai abubuwa da me na rarrashi da suka zo a nasi to sai ka samu kwanciyar hankali da nutsuwa da ka lalle ne mutum ya zama yana da alaka da mutanen Allah ba tsoron Allah da zasu kwanta mai da hankali idan ya shiga tashi hankali mallan akwai damuwar da idan ta zo maka baka samu mai rarrashi ba taba kokolwa take akwai wani wanda yazo karatu yazo yi yayi karatun yayi karatun yayi karatun karatun ya gindaya masa da sha'anin rayuwa ya kasa kammala karatun da farko ilimin da yake wani digirin babu shi da kyar aka kammala an kwankwasa babu karatu ga abokanansa sun yi nisa sun shahara shi kuma abun babu a wasa yayi ne a daga baya ya gane to sai nafsiya damuwa ta fara damun shi yaya mun yi karatu da wani ya zuga wani yana amfanar da mutane yana kaza ni kuma babu labari yazo shi ga master degree zai haka dai aka shiga da kyar rayuwa ta sa ba iya kammalawa ba yau ta hana ba kudin sayin ba kudin abinci a yau larura a wance kanwa ba lafiya asibiti a ga uwa ba ta da duk abokanan karatu har suka gama karatu bai gama karatu ba da karshe dai karatu bai yi ba sai aka koma gida daga nan aka samu damuwa sai ta kwar kwakwalwa hauka ta shiga shikenan kuma to in wannan idan mutum bai samu wanda zai rarrashe shi ya nuna masa kaddara da yadda da kaddara da hakuri da kai zuciya nesa da in ka rasa abu kaza kai kaza ba to sai samu mushkila yanzu akwai yaron da baban shi ya kai shi makaranta duk yan uwan suna cin jarwa shi ba ya ci ina so ku gane da yake ku dalibai ne yan jami'a kowa akwai abin da malaman education suke cewa individual differences bambanci tsakanin mutane wannan ikhtilafu alqudrat qudrat idan malaman tarbiya yaron nan shi baya ci jarba duk inda za a yi wani kuma ya ta karatun baya da kyara ya je ɗakin jarba ya manta uban sa yadaka ai dan iskan yaro ne ai baya son karatu mutumin banza ne baya mai da hankali ba ga ƴan uwansa sun ce ma shi ya kagara ya lalace wance ta gama makaranta har yanzu yana kaza bai gama ba kaza 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 tsoron shi wani malami ya same shi ya ce wani ka nutsu kowa fa da inda Allah ya rubuta wai cin abincin sa wannan yaro naka da kaga ko dai bai da interest ne sha'awa in ko mutum bai da interest bai da sha'awa to ko me zaka masa ba zai abin da kake so to shine hikimar ku developing interest a zukatan ƴaƴanku akan karatun da za su yi ba wai kawai ku zaba ƴaƴanku ko su ce tafi dole kaza zaka karanta ba zai tafi ka biya masa kudin session amma ya je ta diban kare uba aka tambaye yaron na aka ce wai kai me yake damun ka me kake so yace ni bana ganewa yace duk bayanin da ake bana gane jo ya wanci kin ce eh wallahi tare muke aji ɗaya muke komai amma ni bana ganewa me kake so yace ni ba kasuwa nake so aka ce ka dauke shi ka kai shi kasuwa tunda ya ki karatu ya kai shi kasuwa kaka ga yadda ya zama a kasuwa da ya je kasuwar himmarsa da kokarinsa ta fito wasu manyan kasuwa shi kuma anan arzikin sa yazo bayan ya gama yayi karfi ya tara masu digirin kuma suka zo suna mai sakatare da accountant to shi ke ba kaga Allah yake abin sai dole kuma a bi shi shi bai da rahoni a wannan hanyar daga ba dole bane mutum sai ya iya wani abu guda ɗaya da kowa yake ina fatan kuna fahimta to Allah ya ganar da mu shikenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yace ya bashi labari sai manzo Allah ya ce barakallahu lakum fi lailatikum a wancan riwayar ar-rasmul laila Allah ya muku albarka fa hamalatta dauke ciki wa kana sallallahu alaihi wasallam fi safarin wa hiya ma'ahu a hadisin aka ce ashe manzo Allah yayi tafiya ita ummu sallam tana tare da shi mace ce sahabiya da da harka ta da'awa ta addini to da ita ake irin waɗannan mata yanzu ake nema manyan mata masu hali da za su shiga harkar addini suna taimako da kudaden su ko mai gidanta bai taimaka ba ita tana taimakawa to ita zaga tana da matsayin da ko tafiya adabu zai yi to tana kokari ta shiga cikin tafiyar dan ta bada taimako wa kana sallallahu alaihi wasallam idza atal madinata min safari la yatrukuha turukan dabi'ar annabi sallallahu alaihi wasallam idan yazo madina daga tafiya baya afkawa yatrukuha turukan baya afkawa garin madina cikin dare ku kula da wannan sunna ta annabi in yayi tafiya kuma wannan haka ake so idan mutum da yayi tafiya kar ya rinka dawowa da daddare musamman wanda yake da iyali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan kun yi tafiya kada ku rinka dawowa kan iyalanku cikin dare hatta tastahidda al-mughiba wa tamtashita ash-sha'isa sai mata sun kimtsa kada la yatruku ahadukum ahlahu kada ɗayanku ya rinka afkawa iyalansa yayi tafiya ya rinka dawowa cikin dare a hadisin aka ce sai in ya sanar da su me amfanin sanar da su saboda su kimtsa gida kuma haka ne duk wanda ya san mace yayi aure in yayi tafiya yazo dawowa dole mace sai ta shagalta da gyara gida da gyara jikinta da gyara yara sai an yi musu wanka an gyara kujerun falo an yi kaza an yi tsafta an yi kaza to mutum ya shigo wa iyalinsa haka kawai ba su kimtsa ba wannan saba wa annabi ne koda ku gidanka ne dan akwai yanzu masu gadara masu dabi'a da mummunan mu'amala in zai yi tafiya ba zai ga iyalinsa ba kawai sai dai ta ga baya wallahi haka wasu mata suke fada kuma idan yazo dawowa sai dai a ji ana yara yara suna baba ya dawo baba ya dawo amma bata san yau zai dawo ba bata san gobe zai dawo ba ku tambayi mata za su gaya muku irin wannan mu'amala mara kyau ka ajiye matar aure a gida zaka yi tafiya ba zaka gaya mata ba kuma zaka dawo ba zaka gaya mata ba sai ka ce baiwa ka ajiye to ko me shara ne ko dan boyi boyi ne ko direban ka ne na mota ai kai mai waya kace zan dawo kaza a wanke min mota a kai min ita airport ko to watsar da sunna rashin karanta sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam rashin sauraron malaman sunna da sharhi da bayanai da ake yi na karatu musulunci yakan sa ka ga mutun da girman sa ko yana da ilimin boko ko yana da kudi amma yana ta wauta bai san wawa bane shi yana ta shirme saboda wani yana ganin inda ya mallaki abin hannunsa kawai komai yayi daidai ne kawai Allah gyara halin mu to shi annabi baya yin haka fa da naumin al-madina ce suka kusanci madina fa zaraba hal makhadu ita um muslim sai na kuda ya kamata fa ajaa hal makhadu ila jiz'in nakhlati al-makhad ana nufin na kuda fa tabasa alaiha abu talha kun ga kula da women rights kenan kula da mata Abu Talha ya tsaya ya makale saboda ita kenan wannan yana nuna cewa idan mace ba ta da lafiya miji ya tsaya akan ta ya taimake ta ke ba ki da dangi ne ba ki da uwa su zo su yi jinya ki mana ki kira mahaifiyar ki ta zo ta kula da ke ke ba ki a sai dai ka nemi alfarma ka ce a nemo ƴan uwanta su kula da ita amma waye fi cancanta ya kula da matarsa kai kun san wani abin da yake faruwa wallahi zai iya yawa mace ta zo tana naƙuda ta ɗauki kwanaki a asibiti tana naƙuda za ta haihu abinda mai gida zai cewa zai a bani nawa ne kuɗin gado kaza ne kai ɗauki mota kai ta direba kai ta ina ƙanwata wance hajiya wance hajiya kula da ita wallahi ba zai je ba sai bayan an haihu in an ci sa amma zai ce a dawo da ita gida bai je ba ina ta gaya muku irin waɗannan dan kusan halin mutane kuma kusan cewa mata suna haƙuri ya je ya duba ta ma bai zai duba ta ba yana cikin shagulgula da haka da ciwon naƙuda ya kama ta ya haƙura da bin annabi ya haƙura da tafiyar sai ya tsaya ya jira ta wan talaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya tafi qala yaqulu abu talha abu talha da yaga annabi ya kama hanya yana tafiya sai ya ce innaka la ta'lamu ya rab ya ubangiji ka sani yana addu'a annahu yujibuni an akhruja ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila kharaj yana burge ni kwarai in naga annabi ya fita in fita tare da shi ya Allah ka sani amma yau ga wani uzuri na matata ya sa bazan iya fita tare da annabi ba wa adkhulu ma'ahu idha dakhal kuma in shiga tare da shi idan ya shiga wa qadistu bistu bima tara gashi yau an rike ni da abin da kake gani me aka rike shi da shi haihuwar matarsa tsayawa ya kula da matarsa wala akwai yau mutanen da ko asibiti ba sa kai iyalansu ba abu mai ciwo malam a yanzu a kasan nan irin garuruka irin wannan mutum yana cikin rufin asiri kaga mata suna ta yawo a cikin adaidai sau yana fada mota wani ya ce wai abokin sa ashe banza ne kai kullum ba ta kana cikin mota ka banza ka bata abu adaidai kudin adaidai sau ta tafi wai shi banza ne tunda ana daukan matarsa a mota ana kai ta unguwa to me amfanin arzikinka ba za ka rufa wa iyalinka asiri ka dauke ta ka kai ta asibiti ko ka kai ta unguwa ko ka sa danta ya kai ta ba halayen mu ba su da kyau dole muna yin karatu muna fadan halin mu don mu gyara kulawa da iyalin yana da kyau kuma kullun ina gaya maka kai din ka tuna za ka haihu ka haifi iya mace ka kai ta gidan wani ka ji yadda yake tozarta ta da wanda suke guduwa su fi zubaryar wallahi malam sai mutum ya tafi ya shekaru mace sai ta kawo maka kes ce yau shekara 4 rabo na da mai gida na ban hada ido biyu da shi ba yana ina yana Libya ta neman kudi kudi fa yake nema amma ba zai iya hawo mota ko ya hawo jirgi ya zo ya duba mace shekara 4 tace ga gaddan gaddan yaya tara balagaggu bai san cin su ba bai san shan su ba in tace za ta kashe aure iyaye su ce ayi hakuri ayi hakuri wallahi dan uwana da nake maka karatu wallahi akwai matar da tace rabanta da mijinta shekara 20 yana ina tace ya tafi United States shekara 20 hajiya tace wallahi tun yaron mu wani gashi ne yana karami yanzu har ya shiga university tace in ya ga dama sai ya balle sim card dinsa a yi shekara guda ba a ji shi ba can sai a ji shi da wata waya in ya ga dama ya turo taimako in ya ga dama ba zai turo ba tace nace kuma da auren tace to iyaye sun ce ayi hakuri wani abun an gaya maka hankalinka bai zai dauka ba irin wannan shine ne kula da ya mace ko mutum ya tafi aiki ya auri yarinya budurwa ya ajiye ta a wani gari wai shi aikin gwamnati yake yi shi Abuja yake zuwa Allah sa albarka Abuja tana da haƙƙi akan ka kuma Kano ma tana da haƙƙi ko Jigawa ko Kaduna ko Bauchi ko Gombe akan ka wallahi tunda akwai matarka abin da yafi komai ciwo sai a zo a kawo mata labari yana ce yana neman matan banza ya kama ɗakin haya kullun yana kwana da matan banza amma ga matarsa ta sunna ya bata a ƙauyen su in yayi mutun tai magana ke baki da hakuri ke yanzu wa kisan halin da ake ciki ma nawa zan kashe kudin jirgi kaza 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 tsoro su mutun ya shekara 2 3 a ƙasa daya ya zo wajen matarsa ba kuma sai a zo ana zargin mata wai suna neman maza sai a zargi mace wai 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 ai da aurenta tana bi tana neman maza wannan babi na mutum yayi aure ya wullar da matarsa ya tafi aiki wani guri baya zuwa gurin ta ba tare da yana kula da ita ba kar a bude maka wannan babi yana nan wato barnar ta isa yasa wallahi duk wanda zai bada kissa ga wani wanda ba mazauni bane tambaye shi ya za a yi yaushe za ka rinka zuwa wata nawa nawa za ka rinka zuwa a sani kin yadda ko ba ke yadda ba wata ta ce wallahi malam abokananta suke zuwa suna nema na yana nan a kasar ba baya nan ba da masu yawo a kasashen waje su kuma yawo kamar tuntu ga kudi da wadata amma ba zai iya yi wa matarsa ticket su tafi da ita ko ba komai ta raka shi ba ka tafi ka harka ka gabata a hotel ka dawo ka same ta a hotel da dadi ai tunda Allah ya rufa mai asiri me a ciki amma in yaje sai ya nemo matan banza a hotel din a can ita wannan ta sunna kuma shikenan wallahi idan ana ba ku labari irin zaluncin da maza suke yi na harkar auratayya irin wannan tuzartar da aure da tuzartar da mata wallahi hankalin ku ba zai dauka ba mun ji tsoron Allah kuma abin tausayi shine duk da Allah ya jarabe ka ka miƙa diyarka ga irin wannan mutum ya tafi ya zuba ya rabu da ita ya watsa kashinta wani saudiya ya je sai da shekara 5 yarinya nan tana jira sa yana ina wai yana saudiya wai yana kusa da nan Muhammadu wai kajma in ce waya sai ya ce ke yanzu bai ishe ki alfahari ba muna kusa da sayyidi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ina mana umra ina mana aikin hajji tace mallan shekara 5 wannan aure to ya je ba zaman kaida ba takarda yana zuwa airport garkama shi sai kurkuza a kai shi ba takarda yayi tunani ya dan biya mata kudi ta je ba zai yiwu ba suna nan da yawa sako ya ishe muku masu auren mata su gudu su tafi kasar Saudiya suna neman kudi kun bar ƴaƴan mutane a Najeriya kun bar ƴaƴan mutane a Niger kun bar su a kaza kuna can Saudiya wai kuna neman kudi ka bar mataka shekara 1 shekara 2 shekara 3 shekara 4 shekara kaza suna yi to yanzu yayin da ake malan kudi ku yi hakuri saboda bala'in da muke ciki a Najeriya da talauci da mutuwar zuciya da rashin tsari malan ka san mutum yana iya sacrifice din matarsa ya sa ai mata namijin visa ya hada baki da agent ya tura sai ya ce ta tafi Saudiya neman kudi matarsa ce ta aure ba yace je ki Saudiya neman kudi duk wata ki rinka turo mana kaza sai mace ta shekara 5 da mijinta na aure amma da yaddarsa shi kuma nan yana shakiyancin sa yana tsiyarsa ko kuma ya ji ya ƙara wata matan an maida su kamar a kori kura ta neman kudi matan an maida su kamar raƙumi da ake dora masa kaya ya yi dako mutum ya in kai mata magana sai ce ai da izinin mijina nan taho duk wata ina tura masa 100,000 kaza ko ina tura masa 1,000 kaza wani ma ce yake shi dai in dai za ta rinka biya masa umra da aikin haji lokaci lokaci ta zaman ta malam Bahaushe yana da ciwo wannan babi ne mai zaman kansa malam abun ba daɗi ku kula da iyalanku ku kula da matanku shine addini shine shari'ar shine musulunci kuma duk wanda ya tozartar da hakkin wani wallahi ba zai shiga aljanna ba sai ya biya hakkin nan yace ka sani ina so in tafi da annabi yau amma gashi nan an tsare ni saboda matata ba ta da lafiya taqulu um muslim ya aba talha ma ajidu alladhi kuntu ajidu yana gama wannan maganar matarsa um muslim sai ta ce abu talha abinda nake ji din nan na ciwon nakuda yanzu na daina ji kaji in talik mutafi kawai matar kirki mai kokari jaruma fantalaqna yace muka kama anya muka tafi wadarabaha al-makhadu nakuda ta dada kama ta hina kadima lokacin da suka iso garin Madina fa waladat gulaman suna isowa Madina Allah ya rike mata haihuwar sai da ta zo garin Madina kawai sai ta haifi yaro na miji fa qala li ummi ana sai yace mahaifiyata sai ta ce da ni ya anas la urdi'uhu la yurdi'uhu ahad ba wani mutum daya da zai shayar da wannan yaro a duniya hatta taghduwa bihi ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai kai sammako ka tafi ka kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yaro malan ka duba tabarruki da kaunar annabi daga cike ba wanda zai shayar da shi me yasa ta ce ba wanda zai shayar da shi su dabi'a su larabawa idan mutum ya haihu yana kai yaron sa shayarwa wani wuri a dabi'a su laraba mu dai anan gaskiya ba a fiye yi ba sosai illa wasu kaɗan daga cikin mutane
falamma asbaha yayin da gari ya waye ihtamaltuhu ana zuci sai na dauki yaro fantalaqtu bihi ila rasulullahi na dauke shi na kashi gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaji da yaje gurin annabi ga abin da ya faru sai annabi ya masa me at-taliq wa zakara tamamul hadith ya fadi cikakken hadisin to abinda zamu tsaya akai karshen hadisin kenan hadisin bukhari ne wannan da muslim hadisin yana nuna mana wato ashe ya halatta idan an yi haihuwa a yau din nan a sa wa yaro suna a yau ba dole bane idan an yi haihuwa sai ya kwana bakwai a sa mai suna kun fahimce ni duk uban da aka yi masa haihuwa idan ya ga dama ranar da aka yi haihuwa ya sa wa yaron suna kawai yanka ne ba a yi da aski ba a yi sai ya yi bakwai to idan kuma yaro ya riga ya koma ma shi kuma ba ma sai an masa ba tunda ya riga ya koma kamar irin yaron da aka haife shi ya zo ya koma kafin ma a yi mai suna wannan ba sai an yi masa ba sannan kuma wannan yana nuna mana abin da ake cewa tahniq yanda ake yi wa yaro wato suna na farko idan ka haifi yaro ko yarinya a matsayinka na uba zaka daga yaro ka rike shi hannu biyu ko ranar ko washe gari ko bayan kwana biyu ko bayan kwana uku anytime da ka samu lokaci ka daga yaro ka dauki wannan dabino danyen dabino in an samu a tattauna ya zama yawun bakinka shine yawun farko da zai shiga na bakin yaro a duniya kaga albarkacin uba kenan ya zama yawun bakinka shine zai fara shiga bakin yaro ka sa masa sai ka daga shi kai masa addu'a Allah kai masa albarka Allah ka sa mai ceto ne Allah ka sa mai lafiya ne Allah ka sa mai nisan kwana ne Allah ka sa mai amfani ne ga al'umma Allah ka sa kar ya zama sharri ga al'umma Allah ka sa ya zama mai ilimi Allah ka sa ya zama mai kaza duk abu na alheri a matsayinka na uba a wannan rana da zaka sa wa danka wannan suna kai masa wannan addu'a uwar tana gefe tana amin 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 kana gamawa sai ka ce wa sammaituhu kaza ma'ana na sa masa suna kaza duk sunan da ka so shi kuma suna ana sa wa mutum ne ana duba ma'anar sunan karka je kawai wani suna da ya burge ka na yan indiya ka zo ka makala wa kanka wani ma sunan ɗansa wai Manchester saboda kawai Chester ɗin ta burge shi ba a yin haka suna malamai ake tambaya suna kaza ina son sa me ma'anarsa ko kuma malam ba ni wani sunan wani sahabi ko ba ni sunan wani jarimi a cikin musulunci ko ba ni sunan wani attajiri da yawa addinin Allah aiki ko ba ni sunan wani masanin Allah sai ka sa wa ɗanka suna akwai riwaya da ta zo aka ce ana so a daga yaro a yi mai kiran sallah a kunnensa na dama a kira sallah kiran sallah ba ta irin malam ladan na nan da zai sake speaker ba ba kar wani ya je dauko speaker ya dankara a kunnen yaro jariri to ka san ai lokaci ne dole sai ka yi bayani wani ba ganewa yake ba ana nufin kiran sallah da karamin sauti ka daga yaron haka kai dauki uslubin kiran sallah ka kira masa ya zama shine abin da yake be ya fara shiga kunnensa Allah ne aka ji ya kira aka ai kira Allah ya shiga cikin kunnensa in ka gama sai ka sa masa suna a wata riwayar an ce za a tada iqama kunna go amma riwayar bata inganta ba riwayar tana da rauni riwayar tana da rauni kiran sallah dai hadisi hasan ne kaga ka kira sallah ka tauna masa dabino ka sa masa a baki ka sa masa suna shikenan ka mika uwarsa sai kuma ka je kai ta fama da kudin kauri da kuma agwagi da zaka yi ta sayowa da kuma yan abubuwa da za a ba mace ta dan gina jiki ba sai an ja maka aya da hadisi akan sayo agwagwa da kaza da kayan morewa da zaka kawo matarka ba ba bukatar aya da hadisi akan wannan in ka ga wahalar da ta sha wajen haihuwa da jinin da ta zubar in kana da hankali ba sai an baka aya akan wai abada a karin kallahu yanzu wannan kaji da ake cewa a kawo da namun gauri da Allah ko akwai aya da hadisi to wannan jini da ka sa ta zubar fa shi kuma fa na za ta dawo da shi
yaya za ta shayar maka da da ba za ka gina mata rayuwa ba ta sha wahala ta wannan aihuwa ba za ka nemo mata nama ta ci sosai ga sheshe lafiyayye ba ko ba ku san sirrin ga sheshen nama ba ka san shi nama fa daban ne ga sheshe daban ne da soyayye kuna zare mun ido dan jami'a ba san ma magana ga sheshen nama ba kukan nama ga sheshe he dai ku ji labarin sa ai ka dage ka gama kai ma ka shiga cikin gari wannan kyautatawa ce kuma abu ne mai kyau wa asinu inna allaha yuhibbul muslimin ku kyautata Allah yana son mai kyautatawa to wannan shine ake cewa ya ake wa yaro suna ko ya ake wa yaro huduba idan an haife shi kiran sallah da tauna wannan dabino da sa masa to shi kansa tauna dabina malamai sun yi sabani suka ce wasu suka ce gaskiya wannan khususiyar adabi ne kurin aikin annabi ne shi kadai me yasa suka ce ai manzon Allah ne kadai ake da garantin albarka a bakin sa sauran mutane fa gaibu ne Allahu ya alamu ne da haka ko baka tauna dabino ba kawai ka daga danka ka sa masa suna yayi wasu suka ce to za a iya sa wani malami yayi suka ce eh idan an aminta wani zai iya yi bayan annabi to wanda duk ake kyautata mai zato kamar wani malami ko babanka ko wani mutum mai daraja zaka iya kai wannan yaro ya sa masa suna wannan duka ba laifi bane haka dai malamai suke ta bayani Allah ya musu rahama Allah ya sa mu dace wannan shine iya abin da zan faɗa akan wannan hadisi ya sati mai zuwa zamu ƙara sharhi akan sa abin da na faɗa ne dai Allah shi ba mu lada wanda nayi kuskure ko tuntuɓa harshe muna neman afuwar Allah ta'ala. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.